أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لا ربا شا تقوس قوتن يوم ثلاثة شا تقوس قوتن رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو إيدة تريهو دودا أربعين دأوكو wanda ya yi daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2022. Muna cikin darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna cikin suratul Najm, wanda wannan shine darasi na 18 a jerin darasan mu. Wannan yana tambaya cewa sallar magariba, in ka zo ka samu raka'a ƙarshe aka yi sallama, in ka miƙe raka'a ɗaya za ka yi sannan ka sake yin tahiya, sai ka miƙe ka yi raka'a ɗayar ko kuwa raka'a biyu ne sannan ka yi tahiya. Idan ka zo ka samu raka'a ɗaya a sallar magariba, daga ita za ka fara lissafi cewa yanzu kana da raka'a ɗaya, sai ka tashi ka ci gaba da sallarka kamar yadda za ka yi sallah in kai kaɗai ne, amma yanzu ka yi raka'a ɗaya. Daga yadda za ka yi in kai kaɗai ne, haka za ka yi. Idan ka tashi za ka ƙara yin wata raka'a ɗaya, ta zama raka'a biyu kenan. Sai ka zauna ka yi tahiya, sannan ka miƙe ka yi raka'a ɗaya, sannan ka zauna ka yi tahiya. Wannan ka samu ummul julus kenan, wanda malaman fiqh suke ce mata ummul julus, ma'ana uwar zama kenan. Kowace raka'a sai ka yi tahiya, wanda ka zo ka samu da liman ka yi tahiya da shi, in ka tashi za ka yi ta biyu, ita ma za ka zauna ka yi tahiya, sannan in ka zo ta uku ita ma za ka yi zauna ka yi zaman tahiya. Da haka za ka yi zaman tahiya guda uku kenan a cikin raka'o'in gaba ɗaya, kowacce za ta samu nata. Da haka in ka tashi za ka ɗauka a matsayin kana da raka'a ɗaya, za ka ɗora a yadda sauran sallar take cikakkiya, inda kai kaɗai za ka yi ta. Wannan yana tambayar cewa menene hukuncin ɗan uwan shi, mutum in ya mutu zai iya ma ɗan uwan shi istighfari bayan ya mutu? In zan iya, ya zan yi? Ya gabata a ayoyin da suka gabata a baya cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. A ƙarƙashin wannan ayoyin malamai suna tattauna wannan matsalar, tattaunawa mai faɗin gaske, cewa shin akwai wani abu da mutum zai iya yi a rayuwar shi, a rayuwar duniya, ya zama wanda ya mutu ya yi amfana da wannan abin? Wannan matsala ce wanda malamai suke magana a kanta sosai. Akwai bambanci tsakanin in yi wani abu wani ya amfana da shi bayan ya mutu, da kuma in ya wani aiki in bayar da ladan ga wani wanda ya mutu. Akwai bambanci tsakanin wannan, da haka ba a takuɗa tsakaninsu. Akwai wani abin da in ka aikata akwai wanda zai iya amfanuwa da wannan abin da ka aikata. Idan ka je makabarta kai addu'a ka nemi gafara ga waɗanda suke cikin makabarta, za su iya amfana da addu'ar ka. Ita addu'ar ba wani aiki ne kai ka ce a bada ladan ga su waɗanda suke cikin makabartan ba. Da haka mas'alar bada kyautar lada daban, mas'alar kuma ka yi wani abu wanda yake ya mutu zai amfana da wannan abin daban. Da haka sai an rabe tsakanin mas'alolin guda biyu. Shi yasa akwai abubuwan da malamai sun yi ittifaki a kansu dangane da wannan mas'alar, akwai kuma abubuwan da sun yi saɓani a kai. Abu na farko, malamai sun yi ittifaki a kan cewa idan mutum ya mutu yana amfanuwa da addu'ar waɗanda suke masu rai. Wannan ittifaki ne, babu wanda ya saba a kan cewa masu rai idan sun yi addu'a ga wanda ya mutu yana amfanuwa da wannan addu'a. In ba ta da amfani, da sallar da ake yi ma mamata ba ta da amfani kenan, domin sallar dukanta addu'a ce a ciki. Da haka in dai addu'a ba za ta yi ma mutum amfani ba idan ya mutu, to da ita kanta sallar gawan ma ba za ta yi mai amfani ba. Da haka wannan ittifaki ne cewa idan an yi addu'a an roƙi gafara, Allah ya yafe mai, Allah ya mai rahama, Allah ya yalwata kabarin shi, Allah ya yi kaza, to wannan addu'o'in suna amfanuwa da shi. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shar'anta ziyarar kabari da kuma yi ma waɗanda suke cikin makabartar addu'a. Idan an je addu'o'in da ake yi na ziyarar kabari, addu'o'i ne wanda suka kunshi yi ma mamata addu'a. Idan da ko addu'ar ba za ta yi musu amfani ba, da ba za a shar'anta idan an je a yi addu'a ba. Da haka malamai sun yi ittifaki cewa idan an yi addu'a, addu'a tana amfanar mamata. Abu na biyu wanda malamai suka yi ittifaki a kai shi ne sadaka. Malamai sun yi ittifaki a kan cewa idan an yi sadaka ga mamaci, to wannan sadakar yana amfanuwa da ita. Ka yi sadaka ka ce wannan sadakar na yi a maimakon wane da ya rasu, a maimakon mahaifina da ya rasu, a maimakon mahaifiyata, a maimakon ɗan'uwana da ya rasu, ko a maimakon malamina da ya rasu, ko a maimakon wani wanda kake ganin za ka yi wannan aikin saboda shi. Ka yi sadaka saboda shi, sadakar ta dukiya ce, ko sadakar ta wani aikin alkhairi ne, ko ka gina masallaci, ko ka gina makaranta, ko ka yi rijiya wanda mutane za su rinka ɗiban ruwa, ka ce wannan ka yi sadaka ne ga wane wanda ya mutu. Wannan malamai sun yi ittifaki a kan cewa wanda aka yi ma wannan sadakar zai amfana da wannan sadakar da aka yi. Da haka kai ka yi aikin, kai kuma ka ba da aikin gare shi wanda kake so ka ba da wannan kyautar aikin. Sannan zahirin maganar malamai a wannan babin, babu bambanci tsakanin ɗan uwa da wanda ba ɗan uwa ba. Ko ɗan shi ne ya yi ko ba ɗan shi ba ne, ko ɗan uwan shi ne ko ba ɗan uwan shi ba ne, idan ya yi wannan aikin, wannan aikin yana iya kaiwa zuwa gare shi zai amfana matuƙar ya yi da niyyar wannan mamacin. Sannan abu na biyu, ba wanda ya saba akan wannan mas'alar na cewa aiki na alkhairi kamar sadaka yana amfanar mamaci in ba mu'tazila ba. Aƙidar mu'tazila ne su ne ba su yadda cewa wani zai iya yin sadaka saboda wani ba, wannan kuma saɓaninsu ba wani abu mu'tabar ba ne da za a lura da shi. Sannan malamai sun yi ittifaki akan cewa idan ana bin mutum bashi, idan an biya mai bashin, wannan biyan bashin zai amfane shi, saboda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo da gawa ya tambaya ana binta bashi, aka ce eh, manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum, to ku je ku yi mai sallah. Ana ni ba zan yi mai sallah ba saboda akwai bashi a kan shi. Sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah kai mai sallah bashin yana kaina ya dauki bashin cewa zai biya da aka sai manzon Allah yayi mai sallah yace manzon Allah yana gani na ko yaushe yana tambaya ta ya magana bashi yace daga ajiya jiya ne aka yi rasuwa da haka ina nan zan biya bashin har sai da ya sake haduwa da ni ya tambaye ni ya maganar bashi nace na biya sai manzon Allah yace to yanzu fatar shi za ta yi sanyi yanzu ka sanya ya mai kwatsabari shi da haka yanzu ya kubuta kenan daga halin da yake ciki na wannan bashin da ya mutu da shi da haka wannan ya tabbatar da cewa idan an biya ma mutum bashin da ake bin shi to wannan bashin yana amfanar shi duk da cewa ya riga ya mutu da wannan ne waɗansu malamai suka riskar da waɗansu ibadoji wanda ba bashi ba wanda suka zama nauyi na bashi akan mutum suka ce kaman kaffara mutumin da ya mutu ana bin shi kaffara na azumi ko na siyarwa ko yayi alwashi wanda alwashin ya zama wajibi akan shi cewa zai yi kaza suka ce wannan shi ma bashi ne na Allah to tunda bashin mutane ma ana biya ma mutum ya amfane shi to bashin Allah shi ya fi cancanta suka yi ilhaƙin shi da wannan cewa idan mutum ya mutu da bashi idan bashin na mutane ne zai amfane shi to haka in bashin Allah ne ma akan shi idan an biya mai bashin zai amfane shi haka kuma malamai sun yi ittifaki akan cewa hajji idan an yi ma wanda ya mutu hajji yana amfanar shi don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ji wani yana daukan harama a miƙati yana cewa labbaika an shubruma yana maimakon labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika yana cewa labbaika an shubruma ya Allah na amsa kiranka dan shubruma ma'ana shubruma nake yi ma wannan haramar ta aikin hajji sai manzon Allah ya tambaye shi waye shubruma ya ce dan uwana ne ya mutu sai manzon Allah ya ce kai kayi hajji ya ce a'a sai manzon Allah ya ce kayi hajjin kanka tukunna sannan kayi ma shubruma hajji da haka kenan ya tabbata za a iya yi ma mutum aikin hajji ko umara idan ya mutu kuma wannan hajjin ko umara ya zama ya amfane shi amma mazhabin imamu malik da imamu shafi'i sun sa kaidi a wannan sun ce sai da sharadin idan wanda ya mutum ya yi wasiya cewa idan ya mutu a yi mai hajji ko a yi mai umara shi ne zai amfane shi amma sauran malamai sun tabi akan cewa ko da bai yi wasiya ba idan ka je kai aikin hajji da sunan wani ko da sunan umara da sunan wani to wannan hajjin ko umara za ta amfane shi wannan kuma ya tabbata da yawa magabata sukan yi ma wasu hajji so daban-daban Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh mufti na mamlakatul arabiyatu saudiya ana fira da shi yana cewa yayi hajji ga al-imamu an-nawawi yayi ma ibnu hazmin hajji sannan yayi ma al-imamu ibnu abdul barri sannan yayi ma ibnu al-mundhir wayannan manyan malaman musulunci guda hudu yace dukkan su yayi musu aikin hajji saboda irin fa'idan tuwa da yayi da ilimin su da aka wafa'i na amfanuwa da ilimin su da yayi da aka kowanne a cikin su yayi mai aikin hajji mai zaman kanshi da aka ana yi ma mutum aikin hajji ko da dan uwa ne ko ba dan uwa bane za a iya mai aikin hajji kuma aikin hajjin zai amfane shi abinda malamai suka yi ittifaki akan cewa ba za a iya ba mutum ba zai amfane shi ba shine a'malul qulub ayyukan zuciya ayyuka na zuciya waɗanda suke ibadu na zuciya to wannan da ittifaki ba za su amfa ba za a iya ba wani ba za ka zo ka ce tawakkali na da nai da Allah akan kaza ba wannan ladan tawakkalin da wannan sakamakon tawakkalin na ba wani domin tawakkali yana cikin a'malul qulub da haka duk wani aiki daga cikin ayyuka na ibadu na zuciya to wannan ba a bayar da su ga wani wanda yake mamaci ya amfana da su inda malamai suka yi sabani kuma a wannan mas'alar shine mas'alar a'malul badan al-a'malul badaniyya ayyuka na gabbai da mutum zai aikata shin mutum zai iya yin ayyuka na gabbai wani wanda ya mutu ya amfana da wannan aikin, kaman kai sallah ka bayar da sallar ga wani wanda ya mutu, ko kai karatun alqur'ani, ko wani ya mutu a ce a zo a sauke alqur'ani, a karanta alqur'ani, a bayar da sakamakon karatun qur'anin ga wanda ya mutu. Haka zikiri, a ce a zo a zauna a yi zikiri, a ce a yi istighfari 1,100, Allah ya kai ladan kabarin shi, ko a yi li'ilafi kafa 7, Allah ya kai ladan kabarin shi. Wannan zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Wannan su ne masail da malamai suka yi sabani dangane da su. Al-Imamu Malik da Imamu Shafi'i duka sun tafi akan cewa baya halatta a yi kyautar ayyuka na gaffai. Daga wurin Imamu Malik da Imamu Shafi'i ba a karanta alqur'ani a ce an ba da wani gamamaci. Haka kuma ba a yin zikiri a ce a yi istighfari sha guda kaza, Allah ya kai lada kabari. A wurin mazhabin Imamu Malik da Imamu Shafi'i duka wannan bai halatta ba. Suka ce domin waɗannan ayyuka ne wanda ba sa ɗaukan tawkil, ba sa ɗaukan wakilci. Aikin da bai ɗaukan wakilci kuma bai halatta a wani ya yi ma wani. Da haka kamar yadda ba zai za ka zo ka ce yanzu a raye ka ce na wakilta wani ya yi min zikiri ba, sai a zikar ɗin da ake yi na sujjada da ruku'u na wakilta wani ya yi min, zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Ba zai yiwu ba. Ko ya ce na wakilta wani ya yi min zikirin da ake yi na safe ko ya yi min zikirin yamma? Bai yiwu ba, ba sa ɗaukan tawkil. Haka na wakilta wani ya yi min sallah, ana wakilta wani ya yi ma wani sallah ba a yi. Ya ce duka waɗannan ayyukan ba sa ɗaukan tawkil. Ko na wakilta wani ya karanta min Qur'ani ya sauke min izu 10 ko ya min izu 60, ba sa ɗaukan tawkil. Aiki ne na ibada wanda kai da kanka za ka yi. Suka ce to kuma baya halatta a bayar da shi ga wani dan an yi, saboda baya ɗaukan wakilci. Wannan shi ne abinda Imamu Malik da Imamu Shafi'i suka tafi a kai. Al-Imamu Abu Hanifa da Imamu Ahmad sun tafi a kan cewa ya halatta za a iya yin kyautar ayyuka na gaɓoɓi kamar waɗannan ayyukan, a yi kyautar su da wanda yake mamaci. Sun tafi a kan cewa babu laifi za a iya yi. Suka ce abinda ya shafi wakilci ya sha bamban da kyautar aikin lada. Amma dai ayoyin aya tana nuna wa an laisa lil insani illa ma sa'a, shi yasa waɗancan suka tsaya a nan, a tsaya daidai iya asali, ba wanda zai amfana da aikin wani sai abin da ya zo a dalili. Manzon Allah ya tabbatar da cewa kaza za a iya amfana da shi, to sai a tabbatar da wannan. Duk wanda ba wannan ba, suka ce to a rufe kofa shi ne ya fi. Da haka ba wanda zai amfana da wani aiki na wani sai idan akwai dalili, akwai hujja da manzon Allah ya ce wani zai iya amfana da haji, akwai hujja da manzon Allah ya ce wani zai iya amfana da sadaka. To waɗannan ayyukan da suka zo da dalili tabbatacce, to wannan sai a tabbatar da su. Wanda kuma babu dalili tabbatacce, to wannan sai a tsaya wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura. Wannan kuma shine kaulin da yafi zama mafi tabbata, wanda ya fi natsuwa a zuciya, cewa mutum ya tsaya da nassoshi gaba ɗaya. Asali ba wanda zai ba wani lada, ba wanda zai amfanar da wani da lada. Idan kana so ka amfanar da wani sai ka duba ka ga wanne ne manzon Allah ya zo ya tabbatar sai ka yi aiki da shi. Wanda manzon Allah bai tabbatar ba sai a bar shi a wancan asalin. Wala taziru waziratun wizra ukhra, sai a tafi a kan haka. Wannan shi ne abin da ya fi inganci. Da haka za ka iya yin addu'a ka nema mai gafara Allah, in wannan istighfarin kake nufi, ka ce Allah ya gafarta ma wani, Allah ya yafe mai. Idan kuma kana nufin ka zauna ka yi ta cewa astaghfirullah ka yi istighfari, ka ce ka ba da ladan istighfarin, to wannan shi ne abin da ake magana a kan shi dangane da wannan saɓanin na malamai. Kuma abin da ya fi shi ne bari shi, kai mai addu'a ka roƙa mai gafara. In kana so sai ka mai wani abu, ka yi sadaka, ka yi wani aiki na alkhairi na sadaka na dukiya, ko gina wani abu, ko ba da dukiyar, ka yi sadakar ladan gare shi. To wannan shi ne abin da ya tabbata zai isa zuwa gare shi. in kuma kana da hali ka je kai mai aikin haji ko umara ko kuma ka samu wanda zaka wakilta ya je mai aikin haji ko umara to wannan shine tabbataccen abin da zai amfane shi duk wani abu wanda ba waɗannan da suka zo a nasi ba to za su zama zato ne kawai ko kuma kyautata zaton cewa zai iya amfana da shi amma dai akwai sabani dangane da wannan matsalar a wurin malamai wallahu alam darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul najm mun tsaya akan aya ta 49 zamu tashi akan aya ta 50
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa an إنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا
نعم bayan Allah madaukakin sarki ya kawo mana gabar da ta gabata wanda take nuni akan girman kudirar Allah da kuma ikon Allah akan halittar halittu da nau'o'i daban-daban da kuma jinsi daban-daban da halittar abu da kishiyar shi sai Allah madaukakin sarki ya tsallaka da mu zuwa wata gaba ta gaba wanda ita ce gargadi da tsoratarwa akan waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kawo musu gargadi amma da wata siga ta musamman sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annahu kuma lalle shi Allah ahlaka adanil ula shine wanda ya halakar da adawan farko shine wanda ya halakar da adawa na farko anan an ce musu adawa na farko ne wadansu malamai suka ce saboda sune al'ummar farko da aka fara halakarwa bayan annabi Nuhu alaihi salam bayan al'ummar annabi Nuhu da aka halakar da su to adawa sune farkon waɗanda aka fara halakarwa a bayan ƙasa shi yasa ake musu laƙabi da adanil ula adawan farko ma'ana farkon waɗanda aka halakar bayan annabi Nuhu waɗansu kuma suka ce a'a ana ce musu adawan farko ne saboda akwai adawa waɗanda suke na biyu akwai adawa na biyu suka ce su ne samudawa waɗannan su ne adanil ula samudawa kuma su ne adanil ukhra su ne adawa na biyu ma'ana dukansu a matsayin adawa aka ɗauke su sai zama waɗannan mutanen annabi Hud alaihi salam su ne adawa na farko mutanen annabi Salih su ne adawa na biyu su ne samudawa suka ce shi yasa aka kira su da suna adanil ula lallai Allah madaukakin sarki shine wanda ya halakar da adawan farko sune al'ummar annabi Hud alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya taba mu labaran sa a cikin alqur'ani na yanayin yadda suka kangare ma annabi Hud da kuma irin azabar da Allah madaukakin sarki ya saukar musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ce amma adawa sune waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa suka nuna isa suka rinka jin cewa su babu irin su har suke cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya kai mu ƙarfi ma'ana babu wani wanda ya isa ya ja da mu a wurin ƙarfi suna ganin babu wani mai ƙarfi irin su shine suke cewa man ashaddu minna quwwa Allah ya ce ba su ga cewa Allahn da ya halicce su shine yafi su ƙarfi ba wanda ya halicce ka da wannan ƙarfin kenan ya fi ƙarfin wannan ƙarfin da kake da shi kenan don da shi ya halicce ka ya yi ka a haka da haka ya fi ƙarfin wannan ƙarfin da kake takama da shi da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana irin kangarewarsu da kuma irin alfahari da suke yi da takama da ƙarfi haka kuma Allah madaukakin sarki sai ya haɗa su ya ce wa samuda Allah shine ya halakar da Adawa wa Samuda kuma ya halakar da Samudawa kenan wa annahu ahlaka Adanil ula wa annahu ahlaka Samud kuma shine wanda ya halakar da Samudawa mutanen Annabi Salih alaihi salam da haka Allah ya halakar da Adawa ya halakar da Samudawa sai ce fama abqa bai bar ko ɗaya daga cikin su ba bai bar ko ɗaya daga cikin Samudawa ba haka kuma bai bar ko ɗaya daga cikin Adawa ba shi yasa a wani wurin da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan halakar da su Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko ka ga ragowar su ne a bayan ƙasa mana babu ragowar su babu ko mutum daya da za a iya nunawa a ce ga ragowar Samudawa ko kuma ga ragowar Adawa Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko ka ga ragowar su ne a bayan ƙasa mana babu sauran su babu ragowar su shi yasa anan ya ce fa ma abqa mana fa ma abqa minhum ahad Allah bai bar ko mutum daya daga cikin Samudawa ba haka kuma bai bar ko mutum daya daga cikin Adawa ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana fa amma Samud fa uhliku bit-tagiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu naqlin qawiya Allah yace fa amma adun fa uhliku bit-tagiya wa amma Samud fa uhliku bit-tagiya Allah yace su kuma Samudawa an halakar da su ne da at-tagiya menene at-tagiya ita ce Allah yake fassarawa a wani wuri in fa arsalna alaihim sayhatan inna arsalna alaihim hasiban dan haka Allah madaukakin sarki yana kiranta da suna sayha shine tsawa dan haka anan ya kira ta da suna at-tagiya ne wuce gona da iri ba na tsawar da ba a taba jin irinta ba ba a taba tunanin irinta ba dan haka Allah ya halakar da su da tsawa duka wannan alfaharin da suke yi da wannan jin karfin da suke yi sai aka daka musu tsawa sai tsawar gaba ɗaya ta halakar da su dukkan su suka mutu ƙarshen dai takama da ƙarfi kenan a ce saboda tsabar fin ƙarfi ai maka tsawa kawai ka mutu maimakon ai maka tsawa ka tsorata ka firgita sai aka ce an yi tsawa wannan tsawar gaba ɗaya ta kashe su a nuna musu ƙarfin su ba komai bane shine fa amma adun fa uhliku bit-tagiya amma Samud fa uhliku bit-tagiya Samudawa kenan wa amma adun su kuma Adawa Allah ya ce fa uhliku bi rihin su kuma sai aka halakar da su da iska iska Allah ya turo musu sarsarin atiya Allah ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin an turo musu iskan nan an basu da ita darare takwas kwana takwas suka yi da wannan iskar tana katattala su tana ɗaukan su tana bugawa tana buga wannan da wannan kai kata-kata da su tsawon waɗannan kwanakin guda takwas shine sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya ce fatara al-qauma fiha sar'a sai kaga mutane ga sunan akwakwance duk an zubar da su a ƙasa ka'annahum a'jazu naqlin qawiya kai ka ce kututturan dabino ne wanda aka tuttuge shi ya fada a ƙasa saboda girman su da tsawon su sai dai a kamanta su da bishiyar dabino Allah ya ce in ka zo ka gansu a kwakwance zaka dauka kaman bishiyoyin dabino ne aka tuttuge su aka watsa a ƙasa saboda girman da suke da shi haka su ma Adawan da Samudawan gaba daya ka'annahum a'jazu naqlin qawiya yanda Allah ya rusa su a cikin lokaci daya ya halakar da su duk da takama da karfi da suke da shi da takama da kwarewa da ilimi da suke da shi Allah madaukakin sarki ya halakar da su da irin wannan halakarwa shi yasa har yanzu idan mutum ya je diyaru Samud zai ga abin mamaki na ci gaban da har yanzu duniya bata kai matakin irin ci gaban da suke da shi na gine-gine ba a irin gine-ginen da suke da shi na wannan inda garin yake a yanzu har yanzu duniya bata kai matakin ci gaba na wannan gine-ginen ba shi yasa har yanzu wani tsarin da wani salon gine-ginen ana zuwa a ɗauki samfun ne a irin waɗannan wuraren da ake zuwa ana yi da haka irin gine-ginen da suke da shi da ci gaba da suke yi Allah madaukakin sarki ya nuna mana saboda ƙarfin da suke da shi duwatsu suke dauka suna sassake su suna mai da su gidaje watan haituna min aljibal buyutan aminin Allah ce kuna kwakuna duwatsu kuna mai da su gidaje amintattu buyutan aminin ma'ana baka jin wani shakka ko wani dardar cewa in ka shiga cikin gidan gutsan zai fado ko zai rushe a gidaje ne amintattu a wani wurin kuma Allah ya ce watan haituna min aljibal buyutan farihin gidaje na alfarma na shakatawa na ji da isa Allah ya ce kuna fafa duwatsu ku mai da su irin wannan gidajen da aka suna da wannan ilimin da wannan kwarewar da wannan ci gaban sannan kuma ga karfi na halitta na jiki da Allah madaukakin sarki ya yi musu amma duk da haka Allah ya yi musu irin wannan tarwatsawan a cikin waɗannan ƴan kwanakin a cikin kwana bakwai Allah ya rusa su gaba daya daga su har gidajen nasu har karfin da tattalin da suka mallaka gaba daya Allah madaukakin sarki ya lalata su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qawman wahim min qabl kafin ma samudawan da adawan Allah ya ce mun halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam ma'ana wa ahlakna wa annahu ahlaka qawman nuhin min qabl ad wa samud Allah shine ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam tun kafin ya halakar da adawa kafin ya halakar da samudawa ma'ana Allah yana nuna mana tartibi ne anan na tarihi sai da akai annabi nuhu alaihi salam sannan akai adawa sannan akai samudawa dan haka ba wai dan an kawo istar a haka yake nuna an fara yin adawa da samudawa sannan mutanen annabi nuhu suka zo ba shi yasa sai ya ce wa qauman nuhin min qabl ba'ana kafin samudawan da adawan mun halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam innahum lan laysu suwa ake nufi anan aka ce ana nufin su qauman nuhin din mutanen annabi nuhu lallai sun kasance hum azlama wa atgha su ne mafi zalunci kuma su ne mafi ya dagawa ma'ana sun fa adawa da samudawa zalunci sun fa adawa da samudawa dagawa me yasa Allah madaukakin sarki yace sun fi adawa da samudawa saboda irin kangarewar da suka nuna ya fi kangarewar samudawa da adawa annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda annabi nuhu yayi fama da waɗannan mutanen da irin gwagwarmayar da ya sha qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya Allah nayi musu da'awa na kira su laylan wa nahara da daddare nayi musu wa'azin dare wa naharan nayi na rana amma duka bai yi amfani ba thumma inni da'awtuhum jihara sannan naje nayi musu da'awa a bayyane je in same su a majalisi in yi musu bayani kowa na je thumma inni a'lantu lahum na furo na shelanta na gaba daya na kira mutane duka kowa da kowa nayi musu basu ji ba wa asrartu lahum israra naje nayi a asirce in bi mutane daya bayan daya gida in jawo wannan in keɗe da shi a asirce ba wanda ya sani nayi wannan salon wa'azin shi ma bai yi amfani ba menene ya rage na uslubin wa'azi ba wanda ya rage an yi da rana an yi da daddare an yi a bayyane tsakanin waɗansu mutane na musamman an shelanta kowa da kowa ya ji an yi a asirce an bi mutane daya bayan daya ba tare da wani yana gani ba duka an yi wannan salon gaba daya Allah annabi nuhu yace falam yaziduhum du'ai illa firara ba abinda da'awata take kara musu sai nisantata ina kara dagewa a kira su kuma suna kara nisa da ni a wani wurin ma Allah madaukakin sarki yace annabi nuhu yana ba da labari cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim duk lokacin da na kira su zo ka gafarta musu su zo su ba Allah ya Allah sai su sa hannayensu su toshe kunnuwansu ba ma sa yadda su ji ni ba ma maganar wa'azin yayi aiki ba ba ma za su yadda su saurari abin da yake faɗa ba shine ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya yatsunsu su toshe kunnuwansu wa asarru wastakbaru istikbara su dage akan abin da suke kai su yi girman kai hakikanin girman kai su ki yadda su saurare ni su ki yadda su karɓi abin da na zo da shi wannan shine gwagwarmayar da annabi nuhu alaihi salam yayi wannan aikin da ya fada mana yayi ba a cikin shekara daya ko biyu ko uku ba. Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama. Shekara 950 yayi a wannan halin, a wannan yanayin. Bayan shekara 950, shekara 1050 yana wannan aikin, Allah ya ce fama amana ma'ahu illa qalila. Ba wanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan. ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi a wannan shekara 950 ɗin, da irin wannan wa'azin na rana da na dare, na a asirce da na bayyane, amma duka ya gama waɗannan tsawon shekarun. Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan a cikin mutane. Ƙarshe ma gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da shi ɗin aina aka kwashe su a cikin jirgin ruwa, kwale-kwale duka aka kwashe su aka tafi da su a jirgin ruwa. Su ne kaɗai waɗanda suka yi imani da shi a shekara 950. Shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha, sun fi zalunci, sun fi ɗagawa fiye da waɗanda ba su ba daga cikin waɗancan al'ummomin da suka gabata na Adawa da Samudawa. Duk da cewa waɗansu malamai suna mai da zamirin zuwa ga duka gaba ɗaya, ma'ana da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Nuhu su ne azlama wa atgha, amma dai zamirin ya koma zuwa ga mutanen annabi Nuhu, wannan shi ne ya fi dacewa da siyakin maganar, domin az-zamiru ya'udu ila aqrabi mazkur, su ne mafi kusancin wanda aka ambata, don haka zamirin sai ya koma zuwa gare su. Innahum kanu hum azlama wa atgha, ma'ana ana nufin mutanen annabi Nuhu alayhi salam. Wal mu'tafikatu ahwa, Allah maɗaukacin sarki ya ce haka kuma shi ne wanda ya halakar da al-mu'tafika. Mu'tafika su ne mutanen annabi Lutu alayhi salam, alƙaryu wanda Allah ya aiko annabi Lutu zuwa gare su, wa'annan su ne al-mu'tafika. Ana ce musu al-mu'tafika saboda al-i'tifaq, al-i'tifaq a larabci shi ne al-inqilab, cifar da abu daga sama zuwa ƙasa, shi ne al-i'tifaq. Don haka ake kiran waɗannan garuruwan da suna al-mu'tafika, ko kuma a wani wurin wal-mu'tafikat da jam'i, saboda garuruwa ne al-ƙaryu ne waɗanda suke guda bakwai daban-daban, garuruwa ne daban-daban ba gari ɗaya ba ne. Da haka waɗannan garuruwan gaba ɗaya su ne ake ce musu al-mu'tafika. Da haka waɗannan al-mu'tafika ɗin Allah ya ce ahwa, Allah maɗaukacin sarki ya cifo su daga sama, domin ahwa shi ne a cifo abu daga sama ya faɗo ƙasa, ya zubo ƙasa, shi ne al-huwi. Da haka zubo abu daga sama zuwa ƙasa shi ne aka ce wal-mu'tafikatu ahwa. Waɗannan garuruwan na mutanen annabi Lutu alayhi salam Allah maɗaukacin sarki ya cifo su daga sama zuwa ƙasa, kamar yadda aka rawaito daga Mujahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala, al-Imam ibn Jarir ya fitar da shi a cikin tafsir cewa Allah maɗaukacin sarki ya umarci mala'ika Jibril alayhi salam, ya sa gefen fuffuken shi ya ɗaga waɗannan garuruwan gaba ɗaya zuwa sama, har sai da mala'ikun da suke sama ta ɗaya suka fara jiyo haushin karnuka da kukan zakaru na wannan garuruwan. Sannan sai aka umarce shi da ya juya garin ya cifo da shi zuwa ƙasa, shi ne wal mu'tafikatu ahwa. Aka cifar da garin gaba ɗaya, aka juya sama ya koma ƙasa, kamar yadda Allah yake ba da labari cewa falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil. Allah ya ce lokacin da al'amarinmu ya zo na azaba, sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa, ƙasa ya koma sama, ma'ana aka cifa garin gaba ɗaya. Sannan ya ce sai Allah ya muka yi magarin ruwan duwatsu na wuta, aka yi magarin ruwan duwatsun wuta gaba ɗaya bayan an cifar da garin ya cife a ƙasa. A wani wurin kuma Allah ya ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil, bayan muka sanya saman garin ya koma ƙasa, sannan muka yi musu ruwa, ruwan kuma da duwatsu na wuta, muka yi magarin gaba ɗaya. Shi yasa Allah a wani wurin yake cewa wa amtarna alaihim matara, Allah ya ce sai muka saukar musu da ruwa, amma ba ruwa irin ruwan sama da aka saba saukarwa ba, Allah ya ce fa sa a matsarul munzarin wayanda ake musu gargadi su kiji to ruwan da aka yi musu ya munana wannan mummunan ruwa ne ba ruwa ne wanda yake na rahama wanda yake tsirar da tsirrai ba ruwa ne wanda yake na azaba wanda yake lalata ƙasa ya lalata duk abin da ya samu a wurin da haka wannan garin Allah madaukakin sarki yace ahwa Allah ya kifar da su saboda me saboda sun zo da saban da yake ya saba ma al'ada da jinsi na dan adam na dabi'a ta halittu wanda suke tafiya akan tsari na daidai dukkan halittu hatta dabbobi wanda suke tafiya akan tsari na fitra da Allah ya halice su ba sa aikata wannan mummunan aikin da haka zuwa da suka yi da wannan mummunan aikin wanda ya saba ma fitra shi yasa sai Allah ya musu azaba wanda ta saba ma dabi'a ta saba ma dabi'a ta halitta gaba daya a dauke garin duka a kifa shi ya koma cikin kasa yanzu dukkan su suna cikin kasa an kife su sannan da wanda ya mutu da wanda bai mutu ba kuma ga azaba na ruwan azaba ta wuta na duwatsu aka ci gaba da saukarwa yana shiga cikin kasar yana kona su yana narkar da su gaba daya saboda munin aikin da suka kasance suna aikatawa wannan ita ce daga cikin azaba mafi muni da Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin alqur'ani wanda ya nuna aikin da suke aikatawa shine aiki mafi muni daga cikin ayyukan zunubi da sako wanda bawa zai aikata Allah madaukakin sarki yayi mai ukuba akan ta dan haka duk wanda ya fada a cikin irin wannan sai Allah ya jarrabe shi da wani nau'i na azaba a duniya wanda zai nuna nau'i na irin ukubar da Allah madaukakin sarki ya tattara a gare shi ranar alkiyama saboda munin wannan zulubin da saban Allah ya rushe garin garin ma kuma bai cancanta ya ci gaba da zama a bayan kasa ba aka mai da garin ya koma a ƙarƙashin kasa sannan kuma aka bi duk wata halitta da take cikin garin a ƙarƙashin kasa aka bi ta da azaba aka halakar da ita saboda munin aikin da suke aikatawa daka Allah madaukakin sarki ya ce wal mu'tafikata ahwa Allah madaukakin sarki ya ce haka kuma mu'tafika an kifo su daga sama zuwa kasa fa gashaha ma gasha bayan an kifo su din kuma sai abin da ya lullube su ya zo ya lullube su shine wannan ruwan azabar da Allah madaukakin sarki ya saukar musu bayan wancan kifarwa sannan kuma fa gashaha ma gasha abin da ya lullube su ya biyo baya ya zo ya lullube su ta yanda aka dinga musu ruwan azaba daga sama saboda munin aikin da suke aikatawa
fa bi anni ala rabbika katama hadha nadhirun min an-nuzulil ula
na'am Allah madaukakin sarki bayan yayi bayanin wannan azaba Allah bai yi mata wani magana akai ba ya fada mana ya halakar da wayannan mutanen ga kuma irin halakar wanda ya mutu sai Allah ya koma zuwa ga su wayannan masu inkarin Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara shin da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kake jayayya ko kuma wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kake mutu akan ta kamar yanda dai tatamara ya gabata a baya kamar yanda ya gabata a suratul qur cewa at-tamari yana zuwa da ma'anar juhudin abu inkarin abu ko kuma jayayya akan abu dan haka wannan ya tabbata cewa abinda ayar take nufi shin wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kace musu akan ta ko kuma kace jayayya akan ta wayannan abubuwan da aka lissafo ni'ima ne ko ba ni'ima bane a ciki akwai wanda ni'ima ne akwai kuma wanda azaba ne domin an fadi annahu abhaka wa abka amata wa ahya khalaqa zawjaini dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna sannan an fadi wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra sannan aka kawo halakar da wayannan kafiran da suka gabata sannan sai aka ce fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da wata ni'ima sai daga cikin ni'imomin ubangiji kake musu kuma a ciki akwai abin da ba ni'ima bane da haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi ana nufin bayanin da Allah ya yi shine ni'ima ai maka bayani a sanar da kai abin da ya faru da abin da yake faruwa ko kuma abin da wasu suka yi da irin hukuncin da Allah ya musu wannan ni'ima sai daga cikin ni'imomin Allah domin ba zai yi daidai da wanda ya sani da kuma wanda bai sani ba ba za su zama daidai ba da haka ni'ima sai Allah ya haka yi to mana ya ba mu labarin abin da ya faru saboda mu yi kokarin kare kanmu daga fadawa cikin irin wannan azabar da kuma irin wannan laifukan da suke aikatawa wadansu malamai kuma suka ce a'a ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kake jayayya ko kake musumana babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji wanda kake jayayya akan ta wanda kake musu akan ta
أزفت الآزفة أتى نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة
bayan an yi bayani akan wannan azabar abinda zai nuna gargadi ne Allah yake yi shi yasa ya kawo wannan kissar na waɗannan mutanen sai Allah ya ce hadha nadhirun wannan ishara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wannan annabi ne shi ma mai gargadi ne yazo muku da wa'azi minan nuzuril ula shi ma yana daga cikin masu gargadin farko da suka gabata mana shi ma yanda kuka ji annabi Salih da annabi Hud da annabi Nuhu da annabi Lut sun zo sun yi ma al'umma gargadi to shi ma fa nadhirun ne minan nuzuril ula wannan shi ne gargadin shine gargadin da Allah yake yi da tsoratarwa mana yanda kuka ji wayancan mai gargadi yazo sun saba mai ga yadda Allah ya musu to shi ma fa wannan mai gargadi ne daga wurin Allah yanda wayancan suke masu gargadi da haka idan kun yi yadda suka yi to abinda ya same su shi ma fa zai same ku shine gargadin da Allah yake mahalittu gaba daya da kawo waɗannan kistoshin da haka ku sani shi ma mai gargadi ne manzo ne annabi ne minan nuzuril ula daga cikin annabawa masu gargadi wayanda suka gabata a baya ba wai labarin su kawai ake fada muku ku ji ya wuce ba a yanda suka zo suka yi gargadi wayanda suka yi musu biyayya ga yadda Allah ya musu wayanda suka saba musu kuma ga yadda Allah ya musu to shi ma irin wadancan ne bana in an bi shi to Allah madaukakin sarki zai bada kyakkyawan sakamako idan an saba mai kuma to za a ga irin abin da Allah ya yi ga wayancan al'ummomin da suka gabata haka Allah zai rinka saukar da shi ga al'umma da su ga wanda ta dace da irin al'ummar da suke rayuwa a wannan lokacin da haka Allah ya ce hadha nadhirun minan nuzuril ula azifatil azifa gaba ɗaya ma al'amarin Allah ya ce mai kusantowa ta kusanto in ma azabar ba ta zo a nan duniya Allah ya saukar da azabar ga wayanda suke aikata irin waɗannan laifuffukan da kuma saba ma manzannin Allah ba to azifatil azifa mai kusantowa ta kusa ta zo ita ce alkiyama shine idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba da haka mai afkuwa idan ta auku to haka kuma mai kusantowa ta kusantowa saboda dama ko ina Allah madaukakin sarki yana faɗa mana iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun al-qiyamar ta kusa hisabin ya kusa zuwa to yanzu Allah madaukakin sarki yana ƙara tabbatar mana da cewa azifatil azifa mai kusantowa ta kusa zuwa saboda kada mutun ya ga har yanzu ba a saukar da azabar ba har yanzu ba a halakar da mutane kamar yadda aka halakar da Samudawa da Adawa ba da mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Lut kuma ga irin saban da suke yi ana aikatawa to ko da halakar ba ta zo ba ai kada mutun ya damu alkiyamar ma gaba ɗaya ta kusa zuwa idan ma alkiyamar ba ta zo ta same ka ta kusa zuwa a kanka ba to kai karan kanka alkiyamar ka ta kusa tsayawa domin duk wanda ya mutu alkiyama shi ta tsaya saura alqiyamatul kubra da haka idan mutuwa bata zo ta riske idan alqiyama bata zo ta riske ka ba to mutuwa za ta zo ta riske ka ya zama al'amarin ka ya riga ya ƙare kenan shi yasa Allah yake tunatar da mu da cewa azifatil azifa mai kusantowa ta kusa zuwa laysa laha min dunillahi kashifa kuma in ba Allah ba ba wanda ya isa ya yi ta idan ta zo ba wanda ya isa ya hana aukuwarta idan ta auku kuma laysa laha min dunillahi kashifa, ba ta da wani wanda ba Allah ba wanda zai iya yaye ta. Da haka Allah ya riga ya yi alƙawarin zuwan ta, kuma ba wanda ya isa ya canza wannan alƙawarin, ba wanda kuma ya isa ya hana wannan zuwa. Da haka Allah ya ce laysa laha min dunillahi kashifa. Wadansu malamai suka ce laysa laha min dunillahi kashifa ana nufin lokacin alƙiyama, ma'ana duk wani wanda ba Allah ba, ba wanda ya isa ya bayyana lokacinta ya ce ga ta yaushe ne, saura shekara kaza ko saura kwana kaza ko saura wata kaza, laysa laha min dunillahi kashifa, sai zama daidai take da layu talliha li waqtiha illa huwa, ba wanda ya isa ya bayyana lokacinta in ba Allah ba, domin duk duniya ba wanda ya san lokacin tashin alƙiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba. Wane ne yake tambaya? Shugaban mala'iku gaba daya, wa ake tambaya? Shugaban ƴan adam gaba daya. Da haka dukkan su ba wanda ya san yaushe ne za a yi tashin alƙiyama, shine la yujalliha li waqtiha illa hu laysa laha min dunillahi kashifa, in ba Allah ba babu wanda ya san yaushe ne tashin alƙiyamar zai zo. Shi yasa dai Allah yana faɗa mana ne la ta'tikum illa baghta, ba za ta zo muku ba sai kwatsam kawai, kwatsam za ku ji ta, ba wani abin da za a sa muku wanda za ku san cewa gobe ne ko anjima ne ko jibi ne, amma dai kwatsam ana cikin al'amura na duniya. Maza Allah ya ce wani ya buɗe yadi a kasuwa kafin ya naɗe alƙiyama ta tsaya, wani yana gyara lambu a cikin gona yana bubbuɗe hanyoyin ruwa kafin ya gama alƙiyama ta tsaya, wani yana gyara dabbobin shi kafin ya faɗaka kawai alƙiyama ta tsaya. Da haka shi ne la ta'tikum illa baghta, ba za ta zo muku ba sai baghtatan, ba tare da shiri ba. Da haka Allah kullun yana faɗa mana dai ta kusa ta kusa, saboda wanda yake da hankali ya san abin da yake yi, yayi tattali yayi shiri, ta yanda idan ta faɗo za ta same shi a yanayin da ba zai iya samun nadama ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin. Laysa laha min dunillahi kashifa. Na'am.
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا.
نعم الله مدعوكتين سركي سيقوما مغانا دوائن دسكي إنكارن أن نبتر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دكما إنكارن القرآن. Allah ya ce afa min hadhal hadithi ta'jabun, yanzu wannan labarin kuke mamaki, ma'ana alqur'ani shi kuke mamaki cewa daga wurin Allah yake, kuna ƙaryata cewa ba Allah bane ya saukar da shi, ko kuma ya zama afa min hadhal hadith ana magana ne akan labarin da yazo a wannan surar, magana akan Isra'i da Mi'raji, magana akan halakar da al'ummomin da suka gabata a baya. Allah ya ce afa min hadhal hadithi ta'jabun, kuna mamakin wannan labarin ne? Wa tadhhakuna, kuma kuka zama kuna dariya? In an karanta muku labarin kawai sai ku yi dariya a matsayin izgili, kuna ma alqur'ani izgili, wala tabkuna, ba kwa kuka? Yanzu dariya kuka mai da labarin na alqur'ani ya zama abin dariya, ba abin kuka ba, ma'ana kun saba ma ɗabi'ar masu imani. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, wanda in suka ji abin da aka saukar ma manzon Allah na Qur'ani zaka ga suna kuka suna zubar da hawaye. Wanda kuma yake ba shi da imani, idan ana karanta al-Qur'anin Qur'anin yana daukan shi abin wasa ne, abin dariya, sai rinka izgili da al-Qur'anin. Da haka Allah yake wa tabhakuna wala tabkun, kuna dariya ba kwa kuka ana karanta muku al-Qur'ani. Wa antum samidun, kuna nan samiduna. Abinda ake nufi da samidun, waɗansu malamai suka ce waqifuna, kuna tsaye. Kuna tsaye ma'ana alƙur'anin baya tasiri a kanku, baya canza rayuwarku, kuna nan a tsaye yanda kuke, shine sumud, shine ma'anar wa antum samidun. Waɗansu kuma suka ce a'a wa antum samidun ana nufin wa antum lahuna, kuna wasanni da rafkana, kuna cikin lahu da lahau, kuna cikin rafkana da wasanni, kun manta da alƙur'ani, kun ci gaba da rafkana da wasanni da shagalta da al'amuran abin da ya shafi duniya, shine wa antum samidun. mana alqur'ani bai iya dawo da ku zuwa ga hanyar Allah ba, alqur'ani bai iya dawo da ku zuwa ga komawa zuwa ga tattalin lahira ba, alqur'ani bai iya canza zukatanku zuwa ga imani ba. Kuna nan samiduna mana ghafiluna lahuna munshagiluna anil qur'an, kuna shagaltuwa, kuna rafkana dangane da barin alqur'ani mai girma. Waɗansu malamai kuma suka ce wa antum samiduna, ana nufin wa antum tughannuna, kuna kiɗa da waƙa, albina'u waƙa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, suka ce shi ne samiduna, shi ne abinda aka rawaito daga da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai, cewa samiduna ana nufin algina, suka ce shi ne da yaren Yaman, yaren Himyar suna cewa ismud lana, mana ganni lana, mana kai mana waƙa, kai mana kiɗa da waƙa, shi ne wa antum samidun. Mana ayar tana nufin bakwa kuka, bakuna ta dariya da sharholiya, bakwa tasirantuwa da alƙur'ani, kun mai da hankali a kan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, ya fi muku tasiri, da shi ne in za ku yi aiki za ku kunna kun fi samun nishaɗi, in za ku yi bacci za ku kwanta ya fi sa ku bacci ya fi sa ku nishaɗi, kun shagalci daga barin alƙur'ani, shi ne wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Da haka dai samiduna yana ɗaukan waɗannan ma'anonin gaba ɗaya, domin kiɗa da waƙa yana cikin gafala da rafkana, shi yasa wasu suka fassara shi da shagala da rafkana, waɗansu kuma suka fassara shi da asalin waƙa da kiɗa da waƙan shi ake nufi a nan. Da wannan wasu malamai suke kafa hujja da cewa yana daga cikin dalilai wayanda suke nuna haramcin kiɗa da waƙa, wa antum samidun. Sai Allah madaukakin sarki yace fasjudu lillahi wa'budu, aka koma zuwa ga masu imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da cewa ku rinka sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuna bautar Allah, ku rabu da wayancan da suke kau da kai, ku rabu da wayanda suka shagaltu da duniya da neman duniya ɗin, suke ɗauki alƙur'ani a matsayin abin jariya abin izgili, ku ku mai da hankali zuwa ga bautar Allah, sujjada ga Allah shi ne sallah, wa'budu da kuma sauran ayyuka na bautar Allah, ku mai da hankali a kai, ko da ana zarginku ana cewa ba ku waye ba, ana cewa ba ku ci gaba ba, ana cewa ku ba 'yan zamani ba ne, Allah ce duk ku rabu da wannan fasjudu lillahi wa'budu, ku ci gaba da sujjada ɗin. Kuna ƙasƙantar da kanku ga Allah, domin sujjada ita ce ƙololuwar ƙasƙantar da kai ga Allah, ka ɗauki fuskar ka mafi darajar gaba a jikinka ka sa a ƙasa, saboda ƙasƙantar da kai ga Allah mahalicci, wannan shine ruhin ibada ɗin, shine ruhin ibada. Sannan ya zama zuciyarka tana ne karaya da miƙa wuya gare shi, da haka wannan shine haƙiƙanin ibada da bautar Allah. Da haka sai Allah a nan sai ya ambaci sujjada, yace fasjudu lillah, ku rinka yin sujjada ga Allah shi kadai, dan haka ba a ce lillahi fasjudu ba, aka ce fasjudu lillah, ku bauta ma ku yi sujjada ga Allah shi kadai, ana kada ku hada Allah da wani a wurin sujjada din, shi kadai ake yi ma sujjada, wa'budu kuma ku bauta ma Allah shi kadai, kada ku hada Allah da wani a wurin bauta. Wannan shi ne natijar da ake so ka fita da ita a cikin wannan surar, ya zama ka kaɗaita Allah da bauta, saboda irin waɗannan bayanan da wannan surar take ɗauke da su, da irin waɗannan mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma irin bayani da usulubi da alƙur'ani ya zo da su, wannan zai karya zuciyar mai imani, ya zama ya ƙara mai imani, ya tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta a kaɗaita da bauta sai Allah. Wannan yasa surar ta rufe da fasjudu lillahi wa'budu. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ganar da mu alƙur'ani, ya fahimtar da mu abin da yake ciki, kuma ya ba mu aiki da ya ba mu ikon yin aiki da shi, ya yafe mana zunubanmu da kurakuranmu, ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da ƙasarmu lafiya, ya yaye mana waɗannan bala'o'i da musibu da suke damunmu a wannan ƙasa. Allah madaukakin sarki ya yaye mana, ya kawo mana agaji, ya shiryar da mu, ya shiryar da shugabanninmu, ya ɗora mu gaba ɗaya a hanya madaidaiciya, hanyar waɗanda ya ni'ima a gare su, ba hanyar waɗanda ya fushi a gare su da ɓatattu ba. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya sanya aljanna ta zama makomanmu gaba ɗaya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.